الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ‘Yan uwana musulmi maza da mata da na nan kusa da waɗanda suke nesa, dukkanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan masallaci na jami'ar Abubakar Tafawa Ɓalewa a Bauchi domin ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma da tafsirinsa a yau bayan wani sha uku ko gabata Ramadan na shekara ta 1442 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma shi ne 25 ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya. Muna karatu a cikin suratu Yusuf. Jiya mun yi karatu a cikin ayoyin da bamu samu damar kammala faɗar fa’idojin da muka fahimta a cikin ayoyin ba sai lokaci ya tsaye da mu. Mun karanta ayoyi ne tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Karanta mana waɗannan ayoyin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
ما تعبدون من دونه
Waɗannan ayoyi su ne ayoyin da muka karanta jiya kuma muka fassara su. Sun fara tun daga inda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa ya bayyana ga Azizu Misr da shi da waɗanda ke tare da shi cewa ba abin da ya cancanta domin a samu a kashe bakin wannan magana sama da a kulle Yusuf zuwa wani lokaci. Kuma hakan aka yi, aka kulle shi a yayin da ya shiga cikin wannan kurkuku sai ya shiga tare da waɗansu samari guda biyu. Waɗannan samari ganin kyawawan ɗabi'u irin nasa da kuma ganin cewa ya gwanance wajen fassarar mafarkai sai suka kawo masa labarin mafarkin da suka yi. Ɗayan su yace shi ya ganshi yana matsar giya, ɗayan kuma yace ya ganshi a mafarki yana ɗauke da gurasa, tsuntsaye suna caccakar gurasa. Sai suka ce ba mu labarin fassarar wannan mafarki namu domin mun ganka cikin masu kyautatawa. Annabi Yusuf sai ya fara da wa'azi da gabatar da kansa kafin ya gaya musu fassarar mafarkinsu. Wajen gabatar da kansa ya ce da su, babu wani abin da zai zo muku na daga abincin da za a ciyar da ku face sai na ba ku labarinsa tun kafin ya iso gare ku. Ya ce wannan yana daga cikin ilimin da Allah ya sanar da ni. Ya ce kuma abin nan ya ce da su kuma shi yana kan addinin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi a kai shi da iyayensa. Amma ya bar addinin waɗanda suke bautan gumaka, waɗanda ba su yi imani da Allah ba ballantana tashin kiyama. Ya ce ya bi addinin iyayensa da kakanninsa tun daga Annabi Ibrahim zuwa kakansa na kusa Annabi Ishaq zuwa mahaifinsa Annabi Yaqub. Ya ce mu ba za mu taɓa yin shirka da Allah mu haɗa shi da kowa ba. Wannan yana daga cikin falalar Allah gare mu da sauran mutane, sai dai ba kowa ne cikin mutane suke godiya ba. Ya ce da su shin ya ku abokan zamana a cikin kurkuku, yanzu a riƙi Allah guda ɗaya shi ya fi dacewa koko a riƙi alloli ababen giji waɗanda suke barkatai? Sai ya ce da su ba komai kuke bautawa ba daga cikin abinda ake bautawa kuma bayan Allah face waɗansu sunaye da kuka ƙirƙira kuka jingina musu ku da iyayenku waɗanda Allah bai saukar da wata hujja ba akan hakan. Ya ce hukunci yana ga Allah ne kadai, wanda sai an je gare shi ya yi hukunci. Ubangiji ya yi umarni cewa kar ku bauta wa kowa sai shi. Ya ce wannan shi ne addini tsayayye miƙaƙƙe wanda bai da karkata, amma mutane da yawa ba su sani ba. To wannan shi ne abinda iya ya gaya musu na wa'azi, sai ya fara gaya musu fassarar mafarkinsu. Ya ce da su ya ku abokan zamana a kurkuku, fassarar mafarkinku ga ta nan. Wanda ya ga yana matsar giya ɗin nan zai ci gaba da shayar da giya ga ubangidansa, amma wanda ya ga yana ɗauke da gurasa, tsuntsaye suna caccakar gurasar, shi kan tsire shi za a yi kuma tsuntsaye za su caccaki kansa bayan ya mutu. Suka ce da shi kai ka ce kamar sun ce haka fassarar take, kuma sai an yi haka ko kuma ka ce sun ma ce mu da wasa muke ba mu yi mafarki ba? Sai ce ai wannan al'amari an riga an zartar da shi, wannan abin da kuka tambaya kun tambaya kuma ya zartu akan ku sai an yi haka. To shine Allah maɗaukakin sarki ya ce mana sai Annabi Yusuf ya ce da wanda yake zaton cewa shi zai samu fita, ya ce da shi in kun koma gida ka ambaci labarina, ka tuna wa sarki labarina, ko zai tuna da wanda suka rufe suka ce hatta in zuwa wani lokaci, har yanzu lokacin bai yi ba. Wannan shi ne abin da muka ji jiya. To a cikin waɗannan ayoyi mun faɗi kaɗan daga cikin abin da lokaci ya ba da dama na tafsirinsa da kuma fa'idoji, amma ga wasu da yawa daga cikin fa'idojin da bamu faɗa ba waɗanda waɗannan ayoyi suke koya mana. Abu na farko shine waɗannan ayoyi sun ƙara tabbatar mana da wato waɗansu abubuwa guda hudu da addinin musulunci da ilimin sa yake kunshe da shi, musamman ilimin Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sau da yawa za ga an yi laifi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza, me yasa mun mutane suna yin kaza, ga wanda yayin fa amma ba zai fadi wani ba, sai ya ce mutane. Sannan a cikin nan ma mun ji Allah sai ya ce mutane mutane, sai ba zai gaya mana sunan mutanen ba, ko ya ce a wani gari ba zai fadi garin ba, ko ya fadi wuri ba zai fadi sunan wurin ba. Kun lura da wannan? Yanzu Allah ya ce mana wa dakala ba'ahu sijina fatayan, wasu samari biyu, me yasa bai gaya mana sunan su ba? Yace qala ahaduhuma, ɗayan su ya fadi sunan ɗayan mana bai fada ba. Yace mana ya sahibai sijin, ya abokan zamana, ya bai ce wani da wani ba, ai a ciki shi tayi ya fadi sunan su amma Allah ya koye sunan. Sannan wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhuma, yace wa wanda yake tsammani, wanda ba fadi sunan wandan ba, yace mana udkurni inda rabbika, in ka je wajen ubangijinka a fadi sunan ubangidan mana, ba a fada ba. Sannan yace mana fa ansahu shaytanu zikra rabbihi, nan ma da Allah ya tashi fada shi ma bai faɗi sunansa ba, sai ya ce kawai ubangidansa. Waɗannan da Allah yake saka ya sunaye, ɗaya daga cikin hikima ɗin ita ce saboda ya nuna wani abun da addinin musulunci da iliminsa ke kunshe da shi guda hudu. Waɗannan abu guda hudu su ne a turance yadda kuka saba: compatibility, universality, eternity da kuma comprehensiveness. Ilimin addinin musulunci na kowa da kowa ne, inda za a faɗi suna hankalinka zai rika zuwa kan sunan shi kai tsaye, ba za ka rinka gani kamar ya shafe ka ba. Amma an ce mutane, shi yasa duk muna faɗan waɗannan fa'idoji sai ka ji kamar da mu dama ake yi ba da su ake yi ba, shi yasa sai ba za a faɗi sunan ba, domin har da kai ake yi labarin bai ƙare a kansu ba, inda an faɗi sunansu sai zama kamar labarin ya ƙare. Amma sai aka bar sunan fill in the blank spaces, fill in your name. Kuna fahimta? Duk inda ba faɗi suna ba, sa sunanka in laifi ne sai ka ce to ka guji wannan laifin, in abu mai kyau ne sai a ce ka aikata. Shi yasa ba suna a wurin. Wannan shine compatibility. It is compatible to everyone, all individuals, all groups and all people of all kinds. Sannan abu na biyu shine universality. Addinin musulunci na duk duniya ne, shi yasa sai ba za a faɗi sunayen garuruwa ba. Wa kana fil madinati tis'atu rahat, wa qala niswatun fil madina. An gane ko? Sai a yi shiru ba za a faɗi sunan gari ba. Me yasa irin wannan? Saboda a nuna maka cewa Qur'ani ne kowane gari ne, inda ko ina ake faɗan sunan gari sai ka ji kamar bai shafi garinku ba. Inda ya zama dole ne Allah yake faɗan sunan gari, inda Allah bai faɗa ba kar ka ɗauka Qur'ani ya gaza ne. Hikimar da take ciki ita ce domin ka gane duk garin da ba a faɗa ɗin nan ba, kai ka ɗauki sunan garinku ka sa a wurin, shi ma wannan Qur'ani yana magana da shi. Sannan eternity shi ne na kowane lokaci ne har duniya ta naɗe. Litunzira bihi wa man bala, litunzirakum bihi wa man bala, litunzira ummal qura wa man hawlaha, kowa ya shiga ciki. To in aka bari ba a sa sunan gari ba, ai in aka bari ba a sa lokaci ba, zamanin mu yana ciki, zamanin waɗanda za su zo gaba yana ciki, zamanin baya ma yana ciki. Sannan comprehensiveness shine ya shafi ya hada komi da komi. To wannan shi yasa kuke ji a wurare da yawa kamar musamman anan an saka yi sunaye, duk da cewa malaman tafsiri za su yi ta kokari su tsamo sunan, amma kar ka mai da hankali akan sunan, ka mai da hankali akan darasin da ke ciki, don kai ma ya shafe ka. An fahimta? Fa'ida ta gaba ita ce suka ce nabbina bi ta'wilihi, ba mu labarin fasaran mafarkin. Wannan ya nuna ya halatta in kai mafarki ka je neman fasara. Wannan mun riga mun faɗa a baya ko? Amma in za ka nema sai suka ce inna naraka minal muhsinin, don haka kai ma kar ka nemi fassarar mafarkinka illa min ahadil muhsinin, illa min al-muhsinin ko min muhsin, sai wanda ka daina kyautatawa a addini sannan kuma ya san abu. Fa'ida ta gaba ita ce wato mafarki ta iya wa kai ƙarya baka gani baka fada amma aka fassara maka fa yana iya zama ya auku akan ka kamar yadda muka karanta wancan hadisin don haka shi yasa da suka fada waɗansu malamai suka ce da ya fassara sai suka ce ai mu yi wannan mafarkin ba sai ce to ai an gama tunda kun fada an fassara shi kenan shi yasa yake da hadari kai ƙarya akan mafarki ko ka rinka ƙari gishiri ka san wani ya zo ba da labarin mafarki sai ya kankara ya gyaggyara to in ka kara ka gyara baka sani ba ta yi batawa kake gara maka ka faɗi asalin gaskiyar kuma wani lokaci za ka yi mafarkin wani abu ya baka tsoro sosai baka san kuma shine alherin ba ana fahimta ko wani ya zo ya ce da Imamu Malik Ibnu Anas ya ce da shi a kafin ma Imamu Malik an yi haka akan Imamu Malik kuma an yi haka akan Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Allah ya ji kansa da gafara saboda yana fassarar mafarki sai wani ya zo ya ce masa malam menene matsayin mutumin da ya kanshi a mafarki yana dawafi a ɗakin Kaaba tsirara kaga wannan ai kamar abun aibu kuma abun tsoro ne sai ce mutumin da sai Sheikh Ibn Baz ya ce masa in kaga wannan mafarki don okay an taba tambayin Imamu Malik ne makamanci irin wannan yace na ganni a ɗakin Kaaba ina diyawafi tsirara sai ce ƙarya take baka ga wannan ba shi malam nan ce mana gani yace ba gari ba ƙarya take daga baya sai ya canja sai ya ce ba ni naga kaina ba kai ne na ganka sai ya ce to shikenan da ya shiru ya bar magana ce ba kai saka wannan mafarkin ba sai Sheikh Ibn Baz shi aka zo aka tambaye shi sai ce malam wani ne yace yayi mafarkin ya ga mutum yana zagaye ɗakin Kaaba tsirara sai ce to wannan mutumin da ya ga haka gufira na kuma takaddama min zambihi wa mata afa an gafarta masa zunubansa ne gaba daya sai ce to wallahi malam kai na gani a haka sai malam yayi ta kuka yace a ni ban isa ai wannan mafarki da ni ba to kaga wani lokaci mutum zai ƙarya amma aka fassara da gaske ne ya riga ya tabbata don haka karka zo kai ƙarin gishiri mafarkin da wani yace ya karka ce kai a zo a dora maka jangongon din kuma ka kasa daukawa sannan kuma karka ki fadar abin da ka ganin ka dauka mummuna ne kamar wannan da yayi ai kaga shi zai ga kamar abin kyama ne shi mafarki ba wai dole ya nuna maka zahirin abin da ka gani shine ba fassarar ta zama haka bane fa'ida ta gaba ita ce wato yana da kyau malami na addini ko mutumin kirki ka rika gaya masa magana mai kyau na alkhairinsa wanda zai karfafa masa gwiwa kuma wanda zai iya sa kai ya dauke ka cewa da gaske kana masa fatan alkhairi fada kalma mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkalimatu tayyibatu sadaqa yanzu da suka zo suka ce masa ka bamu amsa sai suka ce inna naraka minal muslimin muna gani kai mutumin kirki ne muna son zama da kai muna so mu amfana da kai wannan ya nuna duk wanda za ka yi karatu a wurin sa ya kamata ka ga masa kalma mai kyau da zai ji cewa kana masa fata mai kyau ana fahimta baya nufin cewa baka ganin kurakurai na mutum amma dai ka faɗa masa mai kyau din yana sa kai ma ka samu abu mai kyau a wurin sa kuma ba laifi bane abinda aka hada shine al-itra wannan an hana shine wuce gona da iri wajen zuga mutum ka sa shi har ya rinka jin cewa shi wani ne wannan an hana a addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama duk abinda ake faɗa gaban sa alheri ne amma ya hana a rika zuga shi ana masa kirarin da zai iya wuce gona da iri wani ya zo ya ce mishi kai ne wane dan wane jikan wane kai ne ka zammu sai manzon Allah ya ce la tuquduni kama aqratin nasara al-masih ibn maryam kar ku wuce da ni gona da iri kamar yadda kristoci suke wa annabi isa har ku zo wata rana ma ku ce ni Allah ne ko ni dan Allah ne ni ban yarda da wannan ba ku ce kawai muhammadu ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ya halatta mutum ya faɗi wata ni'imar da Allah ya yi masa idan zai faɗi gaskiya kuma idan ba manufarsa a wajen faɗar ita ce neman suna da neman yabon kai ba saboda Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith in Allah ya maka ni'ima ka bada labari ba laifi bane shi yasa annabi Yusuf anan ya ce la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma kaga yana ta fadan cewa ni nake kaza ni nake kaza wannan yana fada don ya yabi kansa akan abin da ba sani bane dama sun sani yana gaya musu ne yana gabatar musu da su gane ni'imar da Allah ya masa ba wai nasa bane shi yasa yake zalikuma mimma allamani rabbi yace wannan ilimin da Allah ya bani don haka ba laifi bane ka fado ne abu nan ilimin da Allah ya baka amma ka rika goda kanka kana fadar kai kai ne daban kai kai ne champion kai kai ne kaza wannan zai iya kai mutum ya wuce gora da iri Allah ya tsare mu fa'ida ta gaba ita ce yadda tauhidi yake da matukar muhimmanci a wajen wa'azi da da'awa yanzu Annabi Yusuf zai gabatar da da'awa ga waɗannan mutane amma farkon abin da ya fara shine koya musu tauhidi wannan ya dace da koyarwar manzon Allah صلى الله عليه وسلم دكان النبوة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كوا ألا أيكش ديت يما سكجيك كويدا لا إله إلا الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو كتن ديتون معاذ الجبل أمت أيمي وأذيكما ألقالكما قمنا أيمن yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah farkon abin da zaka koya musu shine kalmar shahada shi ma annabi yusuf anan da yazo farko da tauhidi ya fara koyarwa shi yasa duk abin yazo fasara mafarkin sai da ya fara gina musu da aqida duk malamin da zaka ga baya karantar da aqida to ba malamin sunna bane duk malamin sunna zaka ga yafi damuwa da a gina haƙƙin allah tukunna kafin a zo magana fiqhu magana sallah duk wannan abuwa masu sauki ne idan an samu tauhidi in aka rasa tauhidi dukkan su ba su da amfani a wurin mutum ana fahimta ko shi yasa zaku ga malaman sunna in suka zo magana irin wannan za ka ga an fi jan lokaci saboda nan wurin an zo asalin inda wato area of concentration yake kenan duk malaman sunna ba ta wasa da wannan amma malaman bid'a da malaman shirka su ba sa son irin wannan wa idza zikira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah in ana maganar tauhidi kadai sai ga suna jin kyama suna jin haushi ba sa son wannan wa idza zikira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun sai an zo maganar falalan wani da darajar wani sai ga kuma nan ana jin dadi a bata lokaci amma darajar Allah da darajar manzon Allah ba za a bata masa lokaci ba sallallahu alaihi wasallam to wannan ya saba da da'awan malaman sunna fa'ida ta gaba ita ce wato ana so mutum yayi shelan tauhidi ya nuna cewa shi dan tauhidi ne kuma yayi shela akan cewa shi ba ruwansa da shirka kuma ka rinka ambaton wannan kalman ana jin ka kana nesanta kanka da shirka kuma kana kusantar da kanka ga tauhidi yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah shi haka Allah yace wannan shine gadon annabi Ibrahim id qalu liqaumihim inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace shi ma yace wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen daga duk wanda yake da tafarkin gadon annabawa za ga yana nuna nesa nesa da shirka amma wanda yake dan waken zagaye ba ya so ma ai magana akan shirka ba ya so ai magana akan wane ne sai dai a faɗi falaloli a faɗi wane ne to wannan duka wallahi ba tafarkin sunna bane tafarkin sunna da ta dace da annabawa da kuma shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ka nuna ba ruwanka da shirka ba ruwanka da mushrikai wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen Allah yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani Allah yace manzon Allah ya faɗa cewa da shi da duk wanda ya bi shi to ga hanyar su nan ina bin hanyar Allah kuma ina kira zuwa ga tafarkin Allah akan basira kuma ni kan bana cikin masu shirka to duk wanda bai haka ba bai amsa wannan kirar da Allah yace kul ba sannan kuma shelan tauhidi a ko ina shi yasa yace wattaba'tu millata aba'i ina nan akan addinin iyayena annabawa fa'ida ta gaba ita ce wannan ya nuna mana munin da shirka ke da shi shine inda wato shi kansa annabi Yusuf alaihi salam yake cewa wato a arbabul mutafarriquna khairun am illahul wahidul qahar kamar misalin da na bayar jiya mutumin da yake shirka sai ka gane munin abin da yake ciki amma shi ba zai gane ba shi yasa yake walakinna aktharun nas la ya'lam sai dai mutane da yawa ba su sani ba ka dubi munin da yake ciki amma sai wanda Allah ya sa ya gane kafin ya gane ma ta'buduna min dunihi illa asma'an, asalin abin da kuke bauta musu ba komai bane a hakika, sunaye ne kawai. Amma yanzu wanda yake bautawa wani Allah zai yadda da cewa suna ne zalla? To gashi ko Allah ya ce suna ne zalla ba komai bane. To wannan ya nuna munin da shirka yake da shi, kana bautawa suna baka bautawa object mai sunan. Saboda in an je ranar kiyama in tabarra alladina tubi'u min alladina tabu, za su ce ba ruwan su da ku. Sannan Allah ya ce in aka je ranar kiyama Allah madaukin sarki zai tambaye su, har mala'iku ma zai tambaye su, a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun aljin, za su ce mu ba su bauta mana ba. Duk wanda aka bauta masa sai ya ce shi ba a bauta masa bai rabu da shi, saboda a haƙiƙani sunaye kawai mutane suke bautawa, ba a haƙiƙani abinda suka bautawa, abinda suka bautawa kuma bayan Allah ba komai bane sai dai sunaye. Fa'ida ta gaba ita ce wato mutum ya rinka jingina duk wani abu mai kyau, ka rinka ce Allah, ka saba wa kanka da wannan, kar ka rinka ce kai ne, duk wani abu mai kyau ka rinka jingina shi ga Allah. Shi yasa ya ce zalika min fadlillahi alaina, zalikuma mimma allamani rabbi, yana ta cewa Allah Allah Allah. To duk mumini ya kamata ya zama yana da wannan, kowane abu mai kyau ka rinka ce Allah ne, kar ka rinka so sa wa mutane suna ganin ka kai wani ne, a'a ka rinka nuna musu Allah ya isa, shi yasa ya maida ni abu kaza, ta yanda ba za su ga girman ka ba sai dai su ga girman Ubangiji. Fa'ida ta gaba ita ce wato yadda ya kamata kuma a rinka nuna munin shaitan, duk wani abu mai muni na shari ka rinka jingina ma shaitan, duk abu mai kyau a jingina wa Allah, mummuna ba wa shaitan. Shi yasa a can gaba za mu ji fa ansaku shaitanu zikra rabbihi, da yace mata ka je ka ambace ni a wurin ubangidanka, ya ambace shi bai ambace shi ba, waye hana shaitan, fa ansaku shaitan, sheta ko ka manta abu karkace Allah ya mantar da ni, sai dai ka ce shaitan ya mantar da ni, kuskure ne kuma rashin ladabi ne wa Allah da waɗansu ba su sani ba. Mutum ya ce wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon kaza, a'a ka ce shaitan ne, ba a cewa Allah, duk ciwo karkace Allah ya dora mun ciwo kaza, a'a sai dai ka ce shaitan ya samu, in ka warke sai ka ce Allah ya warkar da ni. Ku gane wannan yana cikin ladabin Qur'ani, shi yasa Allah ya ce Annabi Ayyuba yake cewa anni mattani ash-shaytanu bi nusbin wa'da, anni mattani yadubu, ko kace cuta ta same ni, kar kace Allah ya samu, ko kuma ka jingina ma shaytan kawai, dama duk wani sharri zuwa ga shaytan yake, duk wani alheri kuma ga Allah. Allah ne shi ya halicce su gaba daya, kul kullu min indillah, Allah ne ya halicce su, amma jingina su kuma zuwa ga Allah sai dai ka jingina masa alheri, domin Allah ya halicci sharri saboda alheri ne, bai halicci sharri don sharri ba. Kun gane wannan maganar kuwa? Bari maimaita ta. Allah ya halicci alheri da sharri, amma dukkan su biyu saboda alheri ya halicce su, ba saboda sharri ba. Yanzu idan yaron ka yayi laifi sai ka masa tsawa ko ka buge shi saboda ya gyara, wannan abinda ka yin alheri ne ko sharri? Amma shi a wurinsa bai aka masa sharri aka masa, to shi yasa in sharri ya same ka sai ka jingina sharrin gare ka kai da shaitan ɗinka, amma Ubangiji da ya maka shi alheri ya maka. Don haka in kai accident a wurin Allah menene alheri ne, kai kuma a wurinka menene sharri, in kai gobara a wurinka menene sharri ne da kai da shaitan ɗinka, amma a wurin Allah ba alheri ne. Me yasa? Saboda duk sharrin da ya same ka akwai wani alheri da Allah ya nufata a ciki, yasa ya maka. Ka yi wani sharrin ne sai aka maka irinsa saboda ka gane cewa akwai wani a samanka. To yanzu Allah me yayi kenan? Alheri yayi. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce kana ba da mulki ga wanda ka ga dama, kana kwata a hannun wanda ka ga dama, bayarwa me yake? Alheri. Kwata kuma ba sharri ne, ka ji kana da mulki ka ji an kwace ka rasa, me sunanta? Sharri. Allah ya ce kana daukaka wanda ka ga dama, wannan menene? Sannan ya ce kuma kana dunkufar da wanda ka ga dama, wannan kuma menene? Amma sai Allah ya ce bi yadikal khairu, bai ce wa sharru ba, duk da ya faɗi duka biyu, bi yadikal khairu, a hannun alheri a hannunka yake, sharri baya hannunka. kuna fahimta saboda haka ladabi wa Allah shine in kai ciwo karka jindina wa Allah ka ce Allah ya dora mun ciwo kaza a nayi ciwo kaza dai kana warkewa sai ka ce Allah ya warkar da ni shi yasa yace fa ansaku shaytan karka ce Allah ya mantar da shi sai dai ka ce shaytan ya mantar da shi fa'ida ta gaba ita ce idan mutum yayi tambaya to ana iya bashi amsa sama da abinda ya tambaya saboda abinda yake hikima a wajen bayar da amsa a musulunci shine ka amsa wa mutum tambaya ka bashi amsar da yake bukata ba amsar da yake so ba akwai bambanci tsakanin amsar da nake so inji in nayi tambaya da kuma amsar da nake bukatar sani ba dole bane ni mai tambaya a matsayina na almajiri in gane cewa ina bukatar amsa kaza amma zan ji a raina ina son amsa kaza amma malamin da na tambaye shi shi zai gane ina bukatar amsa kaza ne to in ya ban amsa wanda nake bukata wannan shi yafi dacewa sama da ya ban amsa wanda nake so waɗannan da suka tambayi Annabi Yusuf me suka tambaya nabbina bi ta'wilihi ba mu amsar me fassarar mafarkin mu abinda ya koya musu na gujewa shirka da koya musu tauhidi sun tambaya ne amma suna bukata ko ba ta bukata da suka zo tambaya me suke so fassarar mafarki me suke bukata tauhidi sai aka fara koya musu tauhidi hikima ce a wurin malami in an tambaye shi ka lura da mai tambayar ka sai ka bashi amsar da yake bukata ba amsar da yake so ba idan ya tambayi abin da yake bukata sai ka bashi amsar yadda ya tambaya amma in ya tambayi abin da yake so sai ka bashi amsar abinda yake bukata kamar abin da yake so wani lokaci kuma ka hada masa duka biyu duk wannan akwai a Qur'ani akwai ayi tambaya ka ki bashi amsa gaba daya sai ka gaya masa abin da yake bukata akwai amsar da zaka gaya masa abin da yake so din akwai amsar kuma da zaka gaya masa abin da yake so tare da abin da yake bukata duka akwai a Al-Qur'ani misali akan a tambaye abin da mutum yake bukata kuma yake so sai ka bashi amsar a haka Allah ya ce yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi war rasul sun tambaye ka akan abu kaza ka basu amsar abu kazan da suka tambaya kaga yanda suka tambaya haka aka basu amsa وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى kaga abinda suka tambaya shi aka basu amsa amsa ta biyu ita ce kai tambaya sai a gaya maka sama da abinda ka tambaya kamar nan sun yi tambaya sai aka gaya musu sama da abinda suka tambaya domin ba su tambayi abinda suke bukata ba sun tambayi abinda suke so ne to sai a ƙara musu ilimi kafin a basu abinda suke so amma inda kuma zaka yi tambaya a ki baka amsa gaba ɗaya saboda ba shi kake bukata ba kuma abin da kake so in ba zaka samu ba shi ma akwai shi a Al-Qur'ani Allah ya ce wayas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wama utitum min al-'ilmi illa qalila Allah ya ce suna tambayarka akan rai ka ce musu rai al'amarin ubangiji na ne don haka ba za a baku amsa ba wama utitum min al-ilmi illa qalila ilmin da aka baku kadan ne sai Allah ya ci gaba da magana sa ba zai sake ba su amsa ba kuma ba inda ya ba su saboda tun baya bukatar sanin al'amarin rai na ubangiji don haka ba duk wata tambaya ce zaka amsa ba idan kana da hikima wata tambayar sai ka kyamta wata tambayar ka amsa sai kai kwana wata tambayar kuma ka amsa yadda aka tambaye ka gurgudun mai tambayar da kuma gurgudun irin nau'in tambayar an tambayi Allah madau an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ahilla sai ga musu amsa daban da abinda aka tambaya yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj suna tambaya a ga musu jaririyar wata me yasa take farawa yar karama rana ita koyoshi a ciki take amma wata sai ganta yar karama tana girma wai a ga musu wannan scientific analysis suke so shi kuma Qur'ani nan yana so ya koya musu addini ne sai ya bar scientific analysis din sai ya ce musu ko kul huwa mawaqitu lin-nasi wal-hajj ku rinka amfani da wata kuna gane yadda za ku yi aikin hajji ku rinka gane yadda za ku yi azumi kaga ba ga musu abin nan scientific answer ba sai aka ga musu spiritual answer ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce wato idan aka yi mafarki duk mai fasarar mafarki sai ya la'akari da cewa ba ko wani mafarkin zai zo zahirin abinda aka amsa shine zahirin abinda aka gani fasara wani mafarkin kuma fasara daban abinda aka gani daban don karka dauka duka mafarkai iri ɗaya ne fasara su ma iri ɗaya yanzu wanda ya mafarkin giya sai ya zo ya ga giyar kuma ba ya ga inni arani a suru khamra ba sai ya ce masa ya fayasi rabbahu khamra amma wannan kuma sai ya ga gurasa ana ciccekar gurasar kuma sai ya zama ashe kansa za a ciccaka ashe ba dole bane abinda aka gani na zahiri shine zai zama daidai a fasara mafarki yana da abubuwa iri iri don aka karka dauka zai zama iri daya kuma kar a fasara wa ne mafarki kai ka zo kai sai ka dauka fasara ta ku iri daya ce kowane mutum gurgurdon mafarkin sa gurgurdon abinda zai faru da shi ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ashe ya halatta a kulle mutumin da ake zargi ko da laifin sa bai riga ya tabbata ba yanzu annabi yusuf an ce a je a kulle shi sai an yi bincike ne haka ne su ma kuma wannan an je an kulle su kafin a yi bincike ne wannan yana cikin tsarin dokoki irin namu da kuma na kasashe kusan ko ina ma shine mutum in aka kai mishi kotu kafin a gama tabbatar da laifinsa musamman inda capital offense ne to ba za a ce sai an tabbatar da laifinsa ba sai a ce a je a kulle shi kar ya koma gida saboda kuma ba za a bada bailinsa ba ya je zauna a kulle sai an gama in aka yi aka samu cewa bai da laifi sai a sallame shi in ya so daga baya in akwai abin da za a biya shi na compensation ko a bashi hakuri amma ana zargin ka da mummunan laifi mai girma kuma a barka kana yawo a gari a za a kulle ka duk da cewa a lokacin ana ganin ka ana maka wato assumption of innocence ta yiwu ana ganin cewa kai ba kai laifi ba amma dai za a kulle ka kamar yadda aka yi wa waɗannan baka kan mutum ya ce an zalunce shi ai ba a riga an gama yanke hukunci ba aka rufe shi a ana iya rufe kai ana bincike kuna fahimta fa'ida ta gaba ita ce da yace ya sahibai sijin waɗansu suka ce fasaran ya sahibai sijin ya kira su da sahibai sijin li annahuma sahiba al-sijna muddatan tawila suka ce saboda sun dade a cikin kurkuku shi yasa yace ya ma'abota kurkuku kamar ma ya ji ya same su a ciki ne da kala ma abu sijina fataya lakinnahuma sabaqahu fi dukhul su sun shiga kafin sa wadon suka ce ma'ana ya sahibai sijini bi ma'ana ya rafiqai abin nan ya rafiqai fi sijin ya abokan zamana wanda muke zama tare wasu suka ce ma'anan sa su an yi idafar su ai a jikin ya sahibai sijin ba a ce ya sahibayya fi sijin ba sai aka jingina su a jikin sijin din sai suka ce don ya nuna sun dade ne a cikin kurkuku to wannan kuwa malamai sun nuna cewa laifi ne a je a ajiye mutum a cikin kurkuku don za a yi bincike amma ba a yi binciken ba shi kuma yana zaune a can a yi dumping din sa ana fahimta kamar yadda ake da shi jewa a cikin kurkuku zaka je ka samu mutum an kullo shi bai ma san me ya kawo shi ba wani kuma ya san me ya kawo shi amma ya dade sama da inda an yanke masa hukuncin ma dade wanda zai yi a ciki da bai kai dade wanda yanzu yayi ba to ya kamata dukkan hukumomi su kula da wannan kuma haƙƙi ne da Allah zai tambaya akai duk wanda suke prisoners suna da haƙƙi wanda ba za a ajiye su sama da abinda laifin su yake kai ba idan mutum aka ajiye shi sama da haka to lalle yana da bukatan compensation in kuma ba ai haka ba Allah zai tambaya akai fa'ida ta gaba ita ce da yace udkurni inda rabbika yace idan ka je ka ambace ni a wurin ubangidanka wannan ya nuna cewa ashe ana iya neman alfarma a wurin kananan mutane ma yanzu wannan mutumi fa me matsayin sa kuku ne fa mai daba wa sarki abinci amma yau annabi yusuf ya sauko kasa yana neman alfarmar sa yace in ka je ka tuna wa sarki mana labari wannan ya nuna cewa manyan mutane manyan ma'aikata ku rika sani ba kullum ake kwana a gado ba akwai lokacin da kake bukatar karamin ma'aikaci masinja ko lebura wallahi sai da shi wani al'amarin ka ya tabbata yanzu aka samu wani babba ne komai sai ya ce ayi amma sai ka samu wani karamin ma'aikaci sai rikita lissafi wani fayali ya bata a rasa yadda za a yi sai an sallame shi to kowane mutum da irin matsayin da Allah ya bashi zalincin da ake wa na ƙasa shi yake jawo har su yi haɗinci sai zama a rasa wani haƙƙi a nema a rasa su koyi saboda su ma an tauye nasu haƙƙin to tunda su ma akwai ranar su har annabi Yusuf yazo yana ce masa udkurni inda rabbika waɗannan yaran da su da annabin Allah zaka kwatanta matsayin su amma yace in ka je ka tuna wa sarki ne akwai lokacin da kake bukatar kananan mutane da za su taimake ka a rayuwarka don ka karkare na matsayin kanana su ma akwai ranar su wani gwamna shi da direbarsa yana bukatar wani abu ba a yi masa ba kuma direba ne shi ba kowa bane ya tuko mota ana tafiya an hau gada sai ce uga wallahi bacci nake ji sai fara haka da kan mota aka ce ya dai ce wallahi uga ban karya bane tukunna kafin aka gane cewa wannan bai yana da haƙi inda zai rubuta a takarda ne ba wanda zai saurare shi yanzu kaga ko za a canja shi dai an dai san lallai shi ma ya kamata a dubi al'amarinsa kuma daga ban an kawo shi ba za a yi masa irin haka ba don haka ya kamata na ƙasa su ma a rinka kulawa akwai nasu haƙoƙin kuma akwai ranar da su ma duk yadda ka girma ba za ka iya ba sai da irinsu fa'ida ta gaba ita ce da ya ce wato da ya ce fa an sabu shefa wanda ya nuna cewa wallahi shedan ba karamin mugu ba ne yanzu ka dubi abin da ya masa tun yana karami amma ya biyo shi har nan yana cikin kurkuku ma amma ya je ya sa sarki ya manta da shi saboda shi kullum annabi Yusuf sai ya dinga zama a cikin matsala don Allah mai annabi Yusuf ya masa to wannan shine tsananin adawar da shedan yake da shi a kanka yanzu in mutum ba mara hankali ba ne na ƙarshe har ya ɗauka shedan abun ado ne da zai yi kwaikwayon wani abu na shedan abokin adawarka da yake so ya ga duk inda za a yi ka wahala ka halaka kuma ku je lahira ku shiga wuta tare ai ba wanda zai bi hanyar shedan wallahi sai wanda ya fi kowa wuta da rashin hankali fa'ida ta gaba ita ce duk yadda shedan yake gaba da kai kuma yake shirya maka sharrinsa amma kuma ta wani wurin in a wurin mumini ne zai yi sharrin zaka cutu Allah ya ce falabisa fi sijni bi atini sakamakon sharrin shedan sai da annabi Yusuf ya kara shekaru ba fa shekara ba a cikin kurkuku amma a wurin Allah kuma sai Allah ya canza sai zama maka alheri menene alherin shine abin da zamu ji a gaba yanda Allah ya sa a sanadiyar dadewarsa kuma ya zama Allah ya zo ya fito da shi yana cikin kurkukun sai zama yana fitowa kuma sai zama innaka al-yawma ladaina makinun amin sai ya fito da karfinsa ta yanda inda da din ya fita da ba dole ya samu wannan matsayin ba amma dake wata a kurkuku yasa sarki ya zo yi wani mafarki mai ban mamaki mai ban tsoro wanda yace a nemo fassara aka rasa sai wannan mutum ya tuna yace oh ai akwai wani a cikin kurkuku da yace in tuna ha a aike ni in je in nemo shi to nan shine annabi Yusuf kuma sai ya zo da darajarsa a matsayin dukkani an kasa sai shi ne kadai zai iya aka dauko shi da kurkuku a matsayin da za a bude a ce masa fita cikin wulakanci yanzu sai dai a rako shi daga kurkuku kuma da jiniya sarki ne ya aiko ana neman sa to kaga shedan yayi sharri daga baya kuma sai zama masa alheri shedan duk abin da ya zaka wahala amma a ƙarshe kuma natijar ita ce za ta yi maka kyau wa qala al maliku
wa qala al maliku
Allah madaukakin sarki yace wa qala al malik kuma sarki sai yace inni ara sab'a baqaratin siman ni nayi mafarki naga shanu guda bakwai kosassu masu mai masu kiba yakuluhunna sab'un ijab wadansu shanu guda bakwai kanjamammu suna cin wadannan masu kiba wa sab'a sumbulatil qudr a gefe guda kuma naga zangarniya guda bakwai farra wa ukhara ya bisa ga wadansu kuma guda bakwai din busassu ya ayyuhal mala'u ya ku taron manyan gari ko kuma taron manyan malamai da bokaye masu fasara mafarki ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya ku bani fassarar wannan mafarki nawa in kuntum li ru'ya ta'burun idan kun kasance masu fassarar mafarki qalu sai suka amsa da cewa aqfafu ahla wannan ai kwashe kwashen mafarki ne wama nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin mu ba malamai bane wajen fassarar irin wannan mafarkin Allah madaukakin sarki ya juya aka lazzance ya fita daga cikin kurkuku yanzu kuma Allah ya kawo mu labari cikin gari waɗannan yara an dawo da su kuma wancan mai aiki ya ci gaba da aikinsa wancan an tsire shi ana nan an yi shekaru har an manta yanzu da labarin Yusuf kwata-kwata abinda yasa aka kulle shi an gama da shi an manta da labarinsa ka san yadda rayuwa take in aka dade ba a yinka sai a manta da kai baka labarinsa ya kare a cikin gari yanzu fitinar da ake ji yanzu ta lafa mata sun daina wannan hayaniyar imra'atul aziz tana can harkarta an kulle shi magana ta kare bukatar ta biya ana nan sai sarki yanzu kuma labari ya koma kan sarki gaba daya da kullum ana magana akan prime minister amma yanzu kuma sai ga sarki da kansa the king wannan sarki Imam al-Qurtubi yace sunansa Ar-Rayyan ibn al-Walid shi yana daga cikin sarakuna Allah ya kira shi al-Malik ya ce sarki bai kira shi Fir'aun ba duk da cewa kasar Masar sarakunan su ana kiran su Pharaoh ana kiran su Fir'aun amma dalilin da yasa shine akwai zamunan da sarakunan su Fir'aunoni ne sune irin waɗannan da yanzu ake da su wanda aka ajiye su na tarihi wanda mutane suke zuwa suke ganin su waɗanda ranan muka yi magana akan su tun lokacin mukaddimar sura amma akwai kuma sarakunan da suke mulki tun a da empire din farko waɗanda suke mulki waɗanda su sarakuna ake kiran su ba a fara yin mulkin Fir'aunoni ba Fir'aunoni daga kabilar Kibdawa ne amma waɗanda suke mulki kafin wannan lokacin su kuma ana kiran su sarakuna saboda su asalin tushen su Larabawa ne inji waɗansu malamai ko kuma Kan'aniyun ne an gane ko waɗannan mutane su ne kabilar Hiksus waɗannan mutane sun yi mulki tun daga shekarar 1900 zuwa 1525 BC ku gane magana? Tun daga shekara 1900 kafin annabi Isa alayhi salam suka yi mulki suka yi shekara 525 suna mulki daga 1900 zuwa 1525 daga 1525 zuwa 1900 na kenan to waɗannan shekaru da suka yi suna mulki a lokacin ne aka samu wannan labarin na annabi Yusuf ya faru haka waɗanda suke mulki a lokacin ba a fara yin Fir'aunoni waɗanda yanzu ake zuwa ake ganin gawawwakinsu ba ana fahimta shi yasa in ka je kace a nuna maka sarkin zamanin annabi Yusuf shi babu shi saboda lokacin civilization ɗinsu bai fara yin abin da yanzu kake gani wanda suka fara ajiye gawawwakin sarakunansu kuma su gina musu wannan manya-manyan ahram da yanzu ake zuwa ake gani na pyramid ɗin nan ba to wannan sarkin na wancan lokacin sai ya mafarki duk da cewa lokacin kasar Masar ta ci gaba babbar kasa ce kuma da take da jihohi da yankuna waɗanda suke karkashinta a gefe da gefe kuma tana da mutane da yawa bisa ga siyakin abinda za mu gane a cikin waɗannan ayoyi sai sarki ya mafarki sai ya ganshi ga shanu masu mai kosassu masu kiba amma kuma sai ya ga kanjamammu waɗanda su ba su da kiban suna cinye waɗannan masu kiban kaga wannan mafarki ne da in ka tashi kaga irin wannan zaka ce kai ba a saba ganin irin wannan ba ya kamata ka gane me a ciki sannan kuma ga zangarniya guda bakwai waɗanda suke kwarra koraye kenan kodur sannan ga waɗansu kuma busassu guda bakwai sai wannan abun ya dame shi da ya tashi sai ya ce kai shi yana so ya gane fasara wannan abun da ya gani don haka sai yasa aka tara masa manya-manyan malamai da bokaye saboda zamaninsa zamani ne wanda aka yi fice akan fasaran mafarki kuma ake takara tsakanin bokaye akan kwarewa a fasaran mafarki kusan kowane annabi in yazo yakan zo da mu'jiza ne domin ya gagari abinda mutanen garin sa suka kware akan to annabi Yusuf tunda mutanen sa a lokacin abinda suke takama da shi kenan fasaran mafarki kuma ana yayin yawan yin mafarki su kuma sai su rinka takara a tsakanin su wajen fasarawa to shi yasa sai yake cewa shi a fasara masa sai ya tara su ana fahimta ko shi yasa suke cewa daga cikin abin da zaka rika gani na legacies din kayan tarihi na kasar Masar a yanzu akwai inda zaka rika ga hotuna painting wanda zaka ga hoton mutane ka gansu kaman mutane kaman kuma cartoons wasu kuma kaga wasu rumus wasu symbols ko kaga alamar wani abu an sa an soke sai suka ce rumus ne irin na mutanen da na civilizations din mutanen zamanin annabi Yusuf bokayen su waɗanda suke fasarar mafarki domin waɗannan rumus din alamomi ne na koyar da wanda bokaye suke koyar da fasarar mafarki in kaga alama kaza to tana nufin in mafarki abu kaza ne ga yadda zaka fasara kamar yadda malamai a yanzu suke bugun kasa su zana abu ko to haka su ma lokacin suke zanawa sai aka sa sai a bar shi a matsayin allo da ake koyar da bokaye to sai aka rinka ajiye shi sai zama kayan tarihi wanda har yanzu in ka je zaka irin sa kuna fahimta ko to sai zama sun kware a wannan harkar shi sai kira su sai ya ce su fasara masa wannan mafarkin sai suka ce ka kowa ya gagara suka ga wannan mafarki ya fi karfin ya fita daga formula wanda suke iya ajewa don a gane duk rumus din da suke amfani da su wannan ya fita a ciki calculation din nasu ya kare to sai suka ce mishi wannan ba mafarki bane yace musu nabbini abin nan ya ayyuhal mal'u abtuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'budu ay ayyuhas sadatul ashra akhbiruni bi ta'wili ru'yaya hadhihi ku bani labarin wannan mafarkin in kuntum li ru'ya ta'budun in kun ce ku masu fasarar mafarki ne ai kun ce kun iya don ka duk fasarar mutane kuke yau gaci ni sarki da kaina kaga kowa zai so a ce shi yace amma duk suka gagara shine suka ce kai adhatu ahla amma da jin su karbi defeat su ce su ba su sani ba sai so ga in an zo kansu shine karshe don haka don su kwantar ma sarki da hankali sai suka ce da shi adhatu ahla wannan ai kwashe kwashe mafarki ne shiriri tar mafarki ne hade hade ne adgha jam'i ne na abdir abdir kuma shine jam'in da zaka tara kirare ko wato karare ko sanduna na itatuwa daban-daban sai ka dunkula su kamar yace wa qud bi yadika dikkan fadrib bihi wala tahnan kamar yadda zaka dauki tsintsiya ka tattara su da yawa to in ka zo tsintsiyar ka dauki na ice kaza ka dauki na abu kaza ka hada ka dunkula shine dikkan sai suka ce ai wannan mafarki ne wanda yake combinations kala kala wannan confusion ne ai shine ma'anar adghatu ahlam suna nufi da wannan shiriri ta ne kawai bai da fasara wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimin mu irin wannan mafarki mai shiriri ta mai hade hade ba ma fasara irin shi ba su kalbi fi cewa su ba su iya ba ana fahimta ko to shi sarki gaskiya bai da dara ba wannan shine iya abinda Allah ya gaya mana anan me zai faru anan gaba bayan su sun gagara shi kuma sarki yana gani wannan mafarki yana da muhimmanci ya san fasarar sa shine abinda darasi na gobe zai gaya mana akan me ya faru bayan su sun gagara amma kafin nan ga kadan daga cikin abinda zamu fahimta a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta guda biyu na farko shine yadda sarki ya hada waɗannan mutane su bashi fasara yana musu tambaya ya nuna muhimmanci yadda shugabanni ya kamata idan al'amari ya taso ya dame su su rinka contact din malamai yanzu idan wannan mutum yana arne su ma arna bokaye zai kira su ba zai yanke hukunci ba yana neman shawarar su to ina kuma ga sarki ko gwamna ko shugaban kasa da shi musulmi ne amma abu zai faru ba zai rinka tuntuban malamai yana jin me ya kamata a yi ba akan al'amarin da ya shafe shi don haka wajibi ne shugabanni su rinka tuntuban malamai domin su rinka samun shawarwari don kar su rinka fadawa a cikin kuskure. Fa'ida ta gaba ita ce wato wani lokaci mafarki sai zama shine sababin ci gaban mutum da kuma faduwarsa. Annabi Yusuf alaihi salam mafarki ya fara yi, ya zama daga wannan mafarkin aka sha wahalar da aka sha. Yanzu kuma wani ya yi mafarki da a madadinsa, amma sanadiyar mafarki kuma zai samu ya tashi. Daga baya za mu ji sakamakon da zai samu sakamakon fasarar wannan mafarkin. Fa'ida ta gaba ita ce da suka ce adghathu ahlam, wannan bukabara ce, kifadi ne, kuma yana daga cikin abin da yake da muni a musulunci. Abin da baka sani ba sai kai kame-kame ko ka ce ba haka ba ne, kawai ka ce ban sani ba. Duk abin da baka sani ba ka ce ban sani ba shi ma rabin ilimi, amma malami ya kame-kame to ya zama daidai da irin waɗannan bokayen, su ba su sani ba kuma ba su ce ba su sani ba. Fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau mutum in zai miƙa wuya ya miƙa wuya tun da wuri. Kada daga farko ka ce ka yi alamar kame-kame, in baka sani ba ban sani ba za ka huta, kuma wanda ya tambaye ka zai ga mutuncinka. Saboda ka yi ƙoƙarin ka faɗi ba daidai ba, in ya zo ya gane cewa ka kwafsa wallahi mutuncinka ya zuba. Shi yasa waɗannan da suka ce adghathu ahlam, kuma Annabi Yusuf ya zo ya fassara daidai, su kuma ba kaga girma ya faɗi kenan. Don haka wannan girman yana iya faɗuwa akan kowane malami mai son faɗar abin da bai sani ba. Sannan fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce cewa wato kafiri ma ashe yana iya mafarki kuma ya zama daidai. Mun ce kaɗan ne ake iya samun irin wannan, amma al-Imam Ibn al-Arabi ya ce yana iya yiwuwa a samu kafiri ya mafarki kuma ya zama daidai. Wannan sarkin a lokacin kafiri ne, amma kaga ya yi mafarki, kuma fassarar mafarkin da za a zo mu ji ya zo ya tabbata ya zama daidai. Lokacin mu ya cika, za mu tsaya haka. Gobe akwai sauran karatu. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada kuskure, kuma Allah ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.